الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
يوم جمعة شهر بقيت رمضان hijira ta 1447 ya dace da 6 ga watan uku shekara ta 2026 a yau zamu karasa tafsirin suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah daga aya ta 29 karshen wannan sura karshen suratul Muhammad ya zo da bayanin alamar gane munafiki Allah ya kare mu
amin
wannan sura ta Muhammad bayananta da ya zo a ƙarshe shine magana game da alamar gane munafiki Allah madaukaki ya yi tambaya
am hasiba alladhina fi qulubihim maradun lan yukhrija Allahu adghanahum
am hasiba alladhina fi qulubihim maradun wadanda cikin zukatansu akwai ciwo to kaga nan ana magana ne akan musulmai ba kafirai ba kaga ana magana don maganar tashahin musulmai ne wadanda ya zama a cikin zukatansu akwai ciwo na shakka kenan suna tsammani Allah ya furija Allahu abganahum Allah ba zai taɓa bayyana kiyayyar zukatansu ba domin abganahum ma'ananta ahqadahum al-hikdu al-biginu hikdu shine kiyayyar zuciya dan akwai wannan sharri mutum zai rika ji a zuciyarsa bai son wani amma ba zai faɗa ba wanda shi ne musabbabin hasada Allah ka tsare mu waɗannan cututtukan zuciya don haka ya sa Allah ya kawo su da jam'u a buganahum ƙullaƙullan rayukansu don cutar zuciya ba ɗaya ba ce za ka ga mutum yana jin haushin wani yana hasadarsa kulla mugunta a kai shi wannan shi ake nufi da al-abghan to shi ne sai Allah yake tambaya mutanen da zama a cikin zukatansu akwai kiyayya akwai mugun nufi suna tsammanin Allah ba zai fitar da wannan mugun nufin ba wato za ka iya koya mugunta a ranka babu wanda ya sani har abada don haka sai aka kawo kalmar lan har abada babu wanda zai iya gane kiyayyar da take ranka mai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam
walau na sha'u la araynakum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
Sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau na sha'u, da muna so, la'arai na kahun, da mun nuna maka waɗanda suke da mugun tunani a zukatansu, musulman da ba su da tunanin alkhairi a zukatansu, saboda duk wanda ya zo gaban manzon Allah annabi ya gane mutumin kwadai ne, ba za ka iya sanin akwai mugu ba. Idan jama'a kana mu'amala da su ba yadda za a yi ka gane akwai mugunta, sai Allah ya sanar da kai. To Allah ya ce ma annabi da muna so, da mun nuna maka waɗannan mutanen, fala arafta, mun kuma da ka gane su. Da mutum ya zo ko ya yi kalmar shahada ka gane wannan ba gaskiya ba ne, munafiki ne. Fala arafta, mun da za ka gane su ta yaya, bisimahum, ta alamominsu. Asima shi ne al’adama. To amma duk da haka, wala ta’arifannahum, za ka iya gane su fi lahanin ƙauli, ta lahanin ƙauli. Wallahu ya'lamu a'malakum, Allah yana sanin ayyukanku. Waɗannan maganganun duka Allah yana magana ne a kan munafikai, amma ka ga bai kira sunansu ba a nan. A nan bai kira sunansu ba, ana magana ne a kan munafikai. Don munafiki shi ne wanda a cikin zuciyarsa akwai shakka, akwai ciwo, fi qulubihim maradun. In ka dubi alqur'ani, suwaye Allah yake magana a kan zukatansu akwai ciwo, munafikai ne. Fazadahumullahu marada. Amma ƙarara a suratu Tauba, aya ta 64, Allah maɗaukaki ya tabbatar maganar yana yin ta ne a kan munafikai. Domin a suratu Tauba abinda Allah yake, yahdharu munafiquna an tunazzala alaihim sura. Munafikai suna hattara, suna tsoro, suna zaman ɗarɗar, suna fargaban Allah zai fitar da wata sura. To na biyu hun bi ma fi qulubihim, wanda sura za ta fallashi miyagun tunanin da ke zukatansu. Wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suna tsoro, saboda idan aka ce mutum munafiki ka ga kenan ya ɗan yarda ko bai yarda ba. Ya ɗan yarda, yana ganin to annabi Muhammad gaskiya ne, amma kuma akwai shakka. Kisa aka ce cikin zuciya akwai ciwo, ai ba matacciya ba ce gaba ɗaya, ba matacciyar zuciya ba ne. Za ka ga mutum musulmi ne, amma dai a zuciyarsa akwai shakka. Wanda ke da shakka kuwa, wannan ai ba a ce masa musulman ƙwarai. To duk inda Allah yake magana a kan munafikai, za ka ga irin wannan bayani yake gabatarwa. To a suratu Tauba Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunzala alaihim sura, kaga nan ya bayyana suwaye suke tsoron Allah zai saukar da wata sura. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim, wanda zai fallashi abin da ke zukatansu. Sai Allah ya ce ku istahziu, ku ci gaba da izgilanci, inna allaha mukhrijun ma tazunnu, Allah mai fitar da abin da kuke boyewa, abin da kuke tsoron nan. Da Allah ya ce yahdharul munafiquna, to Allah sai ya fito da ma tahdharuna, wannan abun da kuke tsoron kar ya faru, to sai ya faru. Ana nan sai gashi Allah ya saukar da suratu Muhammad. Ayan kalmara wancan ayan alƙawari Allah ne. Allah ya yi alƙawari yake cewa qul istahziu inna allaha mukhrijun, Allah mai fitarwa ne, ma ta hazaru na abin da kuke hattara, abin da kuke tsoron aukuwarsa. Suna tsoro tunda sun yadda annabi Muhammad daga Allah ne, sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, saboda haka suna jin in dai annabi gaskiya ne, to mu kuwa da muke da mummunan tunani game da shi, Allah zai saukar da sura ya fallashe mu. To shi ne alimam fata da wani tabi'i yace shi yayi zama da sahabbai, kanat tusamma hadhihi sura, sahabbai suna kiran suratu Muhammad al-Fatiha, sura mai fallaka. Wannan sura sahabbai suna kiranta sura mai fallaka. Me yasa? Fatihatul munafiqina, don wannan sura ita ce ta fallashi munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi Majmu'u Fatawa na Ibn Taymiyya mujallal na 7 shafi na 620 ya kawo bayanin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda sayyidina Uthman bin Affan sayyidina Uthman bin Affan daya daga cikin khulafa'ur rashidun karkashin wannan ayar yake cewa ma asarra ahadun sarira babu dan adam da zai boye wani abu a ransa illa azhara Allah face Allah ya bayyana face Allah ya bayyana ala safahati wajhihi sai Allah ya bayyana wannan abin da ka boye a zuciyarka zai bayyana a fatar fuskarka dan haka akwai mutanen da sun kalle ka sun san me yake tare da kai akwai mutumin da ya ga mugu ya san mugu da ya gani zai gani sannan Usman ya ce wa falatati lisani sannan kuma mutane za su gane muguntanka ta harshenka da kayi magana za a gani wato za a iya ganewa ta alama za a iya ganewa ta magana to wannan ma yana al'ada ba shi ya na Ibn Muflih a mujallal na farko shafin 36 hakanan a littafin Majmu'u Fatawa wannan kuma mujallal na 16 shafin 67 Ibn Taymiyya ya ce Allah bai yarda ya bar mutane haka ba musulmai suna da alama inna Allah ja'ala lis-salihin nasima mutanen kwarai suna da alama ganewa wa ja'ala lil-fajiri nasima mutanen banza ma suna da alamar da take sa a gane su sai ya bada ayoyi guda biyu ya ce Qur'ani ya gaya mana mutumin kirki akwai hanyar gane shi mutumin banza ma akwai hanyar gane shi mutumin kirki ta inda Allah ya nuna cewa ana iya gane shi a suratul fath ayat 26 tara simahum fi wujuhihim kaga Allah ya ce alamar mutanen kwarai tana nan a fuskarsu din ka kawo min asar sujud wannan alama ta yi ba ita kaje ba ne simahum fi wujuhihim alamar mutanen kwarai tana fuskarsu kaga nan Allah ya nuna ana iya gane mutumin kwarai kenan don haka idan kana wani abu mara kyau karka yi tsammanin ka iya koye shi kowa ba zai gane ba wallahi wani ya sani sai dai ya maka shiru kawai amma an sani so abinda za ka koya ka ce za ka yi sai da kamar da Allah yake cewa Allah ya kurija Allahu abganahum sai mutum ya rinda tsammanin Allah zai fitar da mummunan tunaninsa ba sannan ba haka ba ne sai ya ce to haka nan mutanen banza su ma Allah ya tabbatar za a iya gane su ta ina sai ya ce a suratul Muhammad aya ta 30 Allah ya ce wa launa sha'u la araina ka hu da dai muna so da mun nuna maka su fala araftahum bi simahum da kuwa ka gane su ta alamomi sai Allah yake wa ta'rifannahum fi lahani al-qawl fa ma shi mun tun ya sai ce kaga wannan lamun da rantsuwa ne wato idan zaka fassara shi ka ce wallahi zaka gane su ta yaya zaka gane mutanen banza fi lahani al-qawl sai Allah yake wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukan fa ja'ala al-iradata wa ta'rifa bi sima ta alama ana iya gane wato nufin mutum ta alama za a iya gane wasiman ladhi yudraku bil basari amma alamomi guda biyu din nan Allah bai bada ikon su gaba ɗaya ba misali kaga ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mun so da mun nuna maka alamar ido shi yasa yake fara arafta mun shi ma mun da ka gan su za ka gane kaga alama ta ɗaya kenan alamar ido alama ta biyu fa alamar ji alamar magana wannan alama sai Allah ya rantsuwa a kanta wala ta'rifannahum fi lahani al-qawl wallahi za ka gane su ta lahani al-qawl don haka sai ce faga ala al-iradatu wal mashi'a bi sima alladhi yudraku bil basari mu'allaqan ala al-mashi'a in dai alamar mutumin banza ne a gane ta sura wannan kuma ya ta'allaka da ikon Allah akwai kudurar Allah kai saboda ka bayan da za a yi ka gane mutumin kirki ta alama sai idan Allah ya yi miki za ka iya ganewa. Amma wannan bai sa shi ka'ida ba. In ka lura, walau na sha da muna so la'araina ka hun da mun nuna maka. Ashe gane mutumin banza ta ido ya ta'allaka da me almashi'a, ya ta'allaka da ƙuduran Allah. Don haka ba kowa yake iya gane mutumin banza ta ido ba. Sai ya ce wa aka sama amma kafin ya yi bayanin alama ta biyu sai da Allah ya rantse. Ya rantse ya ce wa la ta'rifannahum fi lahanil qawli, amma ta magana za ka gane mutanen banza ta lahanil qawli. Sai ya ce wa huwa sautu alladhi yudraku bis-sam'i, la ta'rifannahum fi lahanil qawli, ta hanyar magana za ka iya gane su. In an ce ta hanyar magana ta ka kunne kenan zai. Idan har za ka kasa kunne ka ji maganar mutum, za ka gane mutumin kwarai ko na banza. Fadalla ala annal munafiqina, saboda ka wannan aya, wannan duk bayanin ibn Taymiyyah ne, ya ce ta nuna cewa munafikai la budda an yu'rafu, dole sai an gane su. In dai mutum munafiki ne, dole ne sai an gane, saboda sai da Allah ya rantsa. Wa la ta'rifannahum, Allah ya ce wallahi za ka gane su ta maganar su. Ka ga munafiki kenan babu makawa ta maganar sa za a gane. Wa kalamihi, sautin shi, maganar sa, alladhi yadhharu, me yasa, ta yaya za a gane ta maganar munafiki? Sai Allah ya ce lahanu qawlihim, ta lahanu qawli, fa zahirun bayyinun liman ta'amalahu fil nas. Ibn Taymiyyah ya ce ka ga abubuwa guda biyu dinnan a bayyane suke. Duk wanda yake mu'amala da mutane ya san haka ne. Saboda haka ana gane mutumin banza ta maganarsa, amma ba ka gane mutumin banza ta kamanninsa. Shi yasa ake samun cin amana a kai. Saboda kai a ganinka ai ba mutum kamar wani, ka yarda da shi, iya yarda, ka ɗauki amana ka ba shi. Me yasa? Saboda ta alaman jiki ba za ka gane ba. Ana nan sai ya ci amanarka. Shi yasa ka gane cewa cin amana. Saboda ta'ala ta zahiri ba za ta gane mutumin kwarai ba, sai dai kariyar Allah. Allah ka gyara halayen. Wa dalla ala yake wa amma zuhuru ma fi qulubihim ala wujuhihi, cewa mummunan nufi na zuciya alamar ta za ta fito a fuska. Fa kad yakunu wa kad la yakunu, ana iya gani ba za a iya gani ba. Shi yasa Allah ya rataya shi da almashi'a, walau nasha'u, da mun so. Ka ga ya gwada cewa ba lallai ba ne ka iya gane mutumin banza ta fuska, ba zai taɓa yiwuwa ba. Wani lokaci ma sai ka yi tsammanin mutumin kirki ne, da duk inda ka ga mutum da rawani za ka ci da ƙwarai ne. To shin ba ma guje ba ya naɗi? Ba ma guje ba ya rawani? Saboda haka ba wata siffa da za ka ɗauke ta ka ce wannan siffan ta mutanen ƙwarai ne, da ka yi haka ka yi kuskure. Allah ya tabbatar ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai sani ba. In dai ta siffa ne, Ibn Taymiyyah ce ƙarya kunu, na'am, kana iya gane mutumin kwarai ta alama. Wa kad la yakunu, ko ba zai iya yi ba. Saboda me? Ta alamar ta zahiri ake cin amana. Duk wanda zai maka zai damfare ka, to sai ya nuna maka shi na kwarai. Ai, ka ga kenan in ka dogara da cewar abinda idan ka ya nuna maka wannan na kwarai ne, ka yarda, to ba shakka ka halaka. Domin Allah ya gaya annabi shi kansa ba zai iya ba. Amma idan ta magana ne fa, sai ce ana ganewa. Dalla ala adda zuhura ma fi batin insan, dan da ya zo ta bayanin sayyidina Usman kenan. Sayyidina Usman yake cewa za a iya ganewa, amma ba kowa ba ne. Shi yasa Allah ya rataya da almashi'a. Idan aka ce mutum zai iya gane mutanen kwarai ta alama, wannan kyauta ce, baiwa ce, yana zama karama, yana zama karama. Wannan ya zo ta bayani Ibn Qayyim al-Jauziyya a littafin Madarijus Salikin. Akwai malaman da sun ganka sun san wato halinka. Wannan kyautar Allah ce, da sun ganka sun san. Don haka da yasa Sayyidina Usman yake cewa idan mutum yana da mugun hali, ta fuskarsa Allah yana bayyana alamar, sannan ta maganarsa ma haka. Amma ta fuska ba kowa zai gane ba, kuma kowa din ma ba lallai a kowane lokaci ba. Amma ta magana fa a wannan ka'idar sai da Allah ya rance sai aka ce li anna lisana turjumanil qalbi saboda harshe shi yake fassara zuciya fa izharuhu lima akannahu aw kadu harshe ya fi bayyana abin da zuciya ta boye duk jikinka babu inda zai nuna abin da ke zuciyarka nan da nan kamar harshenka don haka yasa in mutum ransa ya baci za ka ji yana bambame yana ihu yana surutu to wannan ka ga mai yana gwada zuciyarsa ta baci ta hanyar maganar mutum ana gane bacin ransa ta hanyar maganar mutum ana gane kwanciyar hankalinsa babu wata gaba a jikin ɗan adam da take nuna lafiyar zuciya kamar harshe to ibnu qayyim jawziya a littafin madarij salikin wato juz'i na 283 yace anan qala Allah fi haqqil munafiqin Allah yana magana ne akan munafikai da yace walau nasha'u la arainakum da muna so da mun nuna maka su fara arafahum bi simahum da ka iya gane su ka alamomin su haka Allah ya ce da muna so kaga bai hakan ba sai ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli to sai ibn qayyim jawziya yace fal awwal na farko da aka ce za ka iya gane mutumin banza ta fuskarsa sai ce wannan firasa kenan firasa an-nazari wal-aini ana kiranta firasatun nazari baiwa ce da Allah kamma wasu mutane da sun ga fuskar mutum sun gane zuciyarsa baiwa ce wannan shi ake kira al-firasa amma kaga ba kowa zai samu ba don haka yasa Allah yake walau na sha'u la'arainakahum lau na sha'u kaga akwai sharadi da mun so wanda ya nuna Allah bai so hakan ba sai ce wasani amma abu na biyu fa firasatul uduni shine harsashe ta kunne harsashe ta abin da ka ji wasam'i za ka iya harsashe wannan mutumin ba mutumin kwarai ba ne ta irin maganarsa za ka iya ganewa kuma za ka iya harsashe wannan mutumin kwarai ne ta maganarsa abubuwa guda biyu Allah ya faɗa kenan sai ce to a nan akwai bayanin da ibn taymiya ya daɗe yana yi domin almajirinsa ne ya ce allaka ma'rifatahu iyyahu bin nazari ala nashi'a Allah ya rataya sharaɗin ka iya gane mutumin banza ta idonka Allah sai ya ce in ya so kaga kenan Allah ya kaddara shi da almashi'a don haka ba kowa ke yi ba sai wanda Allah ya ba shi dama sai Allah ya masa kyauta ko dai annabi ne ko kuma wani waliyin Allah a matsayin karama walam yu'alliq ta'rifahum bi lahni khitabihim ala shartin ibn al-qayyim yace to amma in ka dubi bayanin Allah na biyu fa wala ta'rifannahum fi lahni al-qawl za ka gane su ta maganar harshe kaga anan Allah bai sa mai sharadi ba za ka gane saboda sai sa aka ce ashe kenan za a gane munafiki ba ta alaman zahiri ba ta alaman zahiri ya ta'allaka da mashi'atullah sai dai idan ya aikata wani abu wanda zahiri shari'a ta bayyana hukuncin sa amma ta inda ake gane munafiki ta magana ta yaya ake gane munafiki ta magana saboda sai ka mu tara harsunan Allah ka samu iya yace bal akhbara bihi khabaran mu'akkadan bil qasami sai da Allah ya rantse kafin ya faɗi wannan wala ta'rifannahum rantuwa ne wallahi za ka gane mutanen banza fi lahanin qawli ta tuntuɓar harshe wato ta maganar mutane za ka gane wannan mutumin banza ne ko mutumin kwarai ne sai da Allah ya rantse فقال وانا تعرف انه في لان القول وهو تعريب الخطاب وفحوى الكلام ومكثاه تيايا زا اغاني سي تا ابند مغنر منافقي تقمسا تيانا ين صوتينسا دو ودانن سوكي بادا اشاره تا هانيا دا متو يكي غان من فرمتو كان هكا انا اي غان منافقي باشاكا ابن القيم جوزيا يكي تاينا تعريب الخطاب تا اند يكا باتد مغانا ta inda munafiki ya gabatar da magana za a gane shi sannan kuma fahawal kalami irin kalmomin da yake faɗa a cikin magana za a gane wani munafiki ne wa mazzaf sannan kuma da manufarsa domin idan mutum yana da yana magana akwai manufa akwai abin da ya dosa to zaka ga manufar maganar sa ba ta da kyau kalmomin da yake amfani da su ba su da kyau to sannan kuma ta irin yadda yake gabatar da bayanin nashin ba wanda yana nuna mutumin banza Allah ya kare wal maqsud sai ibn qayyim yace abinda ake nufi anan annahu subhanahu wa ta'ala ne kamata mu sani Allah aqsama ala ma'rifatihim sai da Allah ya rantsi za a iya sanin mutanen banza ta ina min lahani fi qabihim taqarna ta wajen maganar su fa inna ma'rifatal mutakallimi gane mutum idan yana magana wa ma fi damirihi min kalami ta irin lamirin da yake gabatarwa a maganarsa gane manufarsa aqrabu min ma'rifatihi bi simahum wa ma fi wajhihi ya fi sauki kai hukunci idan ka ji maganar mutum ya fi sauki kai hukunci akan wannan mutum kwarai ne ko na banza akan baka ji maganarsa ba da ganin shi kawai kake cika wannan mutumin banza to ba shakka da kai kuskure dan akwai mutumin da za kai kana tsammanin mutumin banza ne alhali ba mutumin banza ba ne za ka ga wani asura na mahaukata da ka gan shi rantsuwa ma za ka ce wani mahaukaci ne ashe ba ka sani ba a dalilinsa ake ba ku ruwa a wannan gari don haka kamanni baya nuna maka na kwarai ko na banza kuma in ka dogara da kamanni to za ka yi kuskure don haka in ka duba ka gani a kotu alkali ba zai hukunci da kallon masu laifi ba da an kawo kwararre ce wannan da ganin idan shi idan kwararre ne to kaga alkali ya yi kuskure ta yadda kai ka gane kwararre ta ido ba zai taɓa yiwuwa ba amma alkali in ya saurari magana kana maganar kawai ya san mai laifi da jin maganar tun kafin a kare kesin alkali ya san waye mai laifi waye mai gaskiya saboda wannan alkawarin Allah ne ya riga ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar wannan yasa ibnu kayyim da yake cewa aqrabu min ma'rifatihi bi simahu ma fi wajhihi ka iya gane mutumin banza ta maganarsa ya fi sauki akan gane mutumin banza ta fannansa fa inna dalalatul kalami ala qasdi qa'ilihi wa dhamirihi azharu min simal mar'iyya ibnu kayyim da yake domin dalili da ake iya gane mai laifi ta magana ta fi ƙarfi dalilin ya fi ƙarfi a kan dalilin gane mai laifi ta kamanninsa kudu don ta kamanni ba zai muka gane ba wal firasatu ta ta'allaku bin nau'ain to firasa abinda ake kira al firasa shine baiwa da Allah yake ba wa mutum ya iya gane halin wani ka iya gane halin mutum baiwa tana zuwa ta hanya biyu ko dai Allah ya maka baiwa za ka iya gane halin mutum da ganinsa da kallon shi ko kuma za ka iya gane halin mutum ta maganarsa da ya yi magana wallahi za ka gane wannan shirmamme ne wannan sakare ne bai san ma inda ya dosa ba kuma in ka lura duk duniya duk inda aka ce an kafa shugaban ƙasa to kowa sauraro yake so ya ji maganarsa kuru a ganinsa an san waye ne amma maganarsa da ya yi a shafar wannan kusan shirme ba abin da zai kula duk tsawon shekarun nan da zai wallahi yana magana an gane yana magana an gane wannan alƙawarin Allah ne kaga ya dace da bayanin nan saboda haka yasa ibnu taymiya sai ya rubuta littafi da ake kira as-salimul maslud wannan littafi ya rubuta ne saboda bayanin haddi ga wanda ya zaki manzon Allah ya rubuta littafi ne akan hukuncin wanda ya yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam littafin gaba daya ya rubuta shi akan wannan manufa ne in ka duba littafin za ka ga wannan ayar ma Ibn Taymiyya ya kawo bayaninta saboda ta yaya ake gane mutanen da sun yi ridda ai da aka ce munafiki asali musulmi ne ko idan munafiki shi ke ridda ta yaya za a yi a gane mutum ya yi ridda kafin a ɗora hukuncin kisa a kan shi don haka yasa sai ga bayanin ayan nan sai ya shigo ta ga ba za a gane mutum ya yi ridda ta kamanninsa ba yana da wahala don ba mamaki ko da mutum ya yi shigan tsirara ya fito wannan baya nuna maka cewar mutumin banza ba mamaki taɓin hankali ya same shi idan mutum ya samu taɓin hankali zai iya komai amma ko ba laifinsa ba ne Allah ba zai samu shi da wannan laifi ba kaga kenan takamanni ba a hukunta mai laifi ta yaya za a hukunta mai laifi ce ta magana ba takamanni kawai ba ya ce nifaquhum yu'rafu taratan bil kalima kamar misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana gane munafiki ana gane munafiki ta wata kalma da ya faɗa yasma'uha minhum ar-rajulul mu'min munafiki ya faɗa wata kalma baƙar magana sai wani mu'mini ya tsinta sai ɗauko maganar nan sai ya kawo ta ga manzon Allah kamar misali Abdullah bin Mas'ud lokacin da annabi yake raba ganima Hunain sai ga wani ya yi baƙar magana kuma wannan yana daga cikin mutanen Madina wannan rabo da annabi yake yi ba a yi nufin adalci ba ka duba irin wannan baƙar magana a ce wai annabi Muhammad za ka danganta da rashin adalci to ya ake ka san adalci masu kuna ai adalcin ba a santa ba sai da zuwan manzon Allah saboda Allah ya turo shi ya karantar da mu mecece amana sai zama annabi ne za a ce ba shi da amana bai yi gaskiya ba Abdullah bin Mas'ud da yi wannan sai ya dauka ya kai ma annabi kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya gane munafiki ta ina ta magana Abdullah bin Mas'ud da yi wannan sai ya kai maganar ya qulha ila annabi ya dauke maganar ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to hakan yana faruwa akai akai to abin da ke faruwa wani lokaci sai annabi ya sa a kirawo idan sun zo kai ka ce kaza fa ya halikuna billahi sai su rantsa da Allah annahum ma qaluha mu ban fada ba wannan mutumi makaryaci ne ya yi min kage ce ban mu fada ba to rantsa mu annabi shi yasa alamar munafiki ta zama idza haddatha kazaba idan zai yi magana a samu ƙarya amma ba wata ƙaryar take gane munafiki ba ba wata ƙaryar bane ai abin da ya faru saboda koyar gaskiyar da take zuciyarsa yasa aka ce masu ƙarya ne ta maganganu su ya ce wataratan bima yadhharu wani lokaci kuma kamar a zamanin annabi ana gane munafiki ta aikinsa ta yaya ake gane munafiki ta aikinsa ka take na yin amfani da ido a nan kuma ba wai idon kaɗai ba ne ya ta'allaka da hukuncin Allah saboda haka nan ana iya gane mutum munafiki ba shakka ta yaya a akhuruhum anis salati wal jihadi idan za a je sallah munafiki yana nokewa bai son sallah Allah kare bare kuma idan aka ce za a je jihadi a to baya so to ta waɗannan abubuwa guda biyu sai a gane wani munafiki ne fa ya ce wasu tiskaruhun ne zakati abu na uku shine idan an ce a ba da zakka munafikai suna ɗaukan zakka tana da nauyi zuhurul karahiyatu minhum za su san ana gane iyayyar zakkan nan a fuskokinsu yake li kasir min ahkamin Allah wanda kuma ba wai waɗannan kawai ba kaga ana gane munafiki a zamanin annabi ta sallah jihadi zakka yace ba nan kadai bane amma ai ta lura duk hukuncin Allah ne don haka yasa musulmi a koda yaushe ya daina wasa da ibada ya daina wasa da abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi duk wata ibada kar kai duka yi wasa domin ta nan ake gane munafikai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn taymiya ya ce wa ammatuhum amma gaba ɗaya munafikai a zamanin annabi yu'rafuna fi lahanil qawli ana gane su ta maganganun dukkansu wato duk inda munafiki yake za a gane shi ta maganarsa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul muhammad am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu afghanahum fa akhbara subhanahu kaga Allah ya bamu labari annahu law sha'a da ya so la'arrafahum rasulahu bisima da ya sanar da annabinsa ya iya gane munafikai ta alamominsu da Allah ya so da ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam aw fi wujuhihim ko ta fuskansu summa qala sai Allah ya ce wa la ta'rifannahum shine sai ibn taymiya yace fa aqsama kaga Allah ya rantsi على أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول باب مكوى أن نبذي يجاني منافقين كما كانوا كما في سورة براءة سورة كيسا سورة التوبة تتسوق تدنج بيان على موم منافقين ذات الله ومنهم 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 سورة التوبة دقت كم من أكوي كذا كذا وكان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم بشواهد واستغلال كما بواء النبي تقريبا مسلمي ديوا سنة غاني منافقين فإنا تدليل دا القرآن يتبتر والقرائن والأمارات منهم من لم يكن يؤرف سنما أزامنا النبي كاقا أبدا إبن تيمياي كيشمان أقوي منافقين دا الله يا سنة دا أن محمد صلى الله عليه وسلم أقوي منافقين دا من لم يكن يؤرف جبادي هر النبي بدأ يسمي شبا حتى كما كان ما ماذا الله بقي يجب ومن دع الله يفضى آية تتديد ديكينا وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ودنسكيكي ويدفو كوياوانا أقوي منافقين ديوا ومن أهل المدينة أجكم برن المدينة ما akwai munafikai ce maradu alal nifaqi ko wadanda sun tsananta ta wajen munafinci sun yi nita a taw wa tajabbaru fil nifaqi sun wuce iyaka ta wajen munafinci saboda tsabar kwarewarsu akan munafinci la ta'lamuhum kai kanka annabi ba za ka isa musu ba nahnu na'lamuhum mu muka san su sai Allah ya ce to kuma tunda mu mun san su Allah ya san munafiki sanu azibuhum marratayn za mu musu azaba karo biyu idan an ce karo biyu zaka iya ganewa domin magana da Allah ya faɗa a ƙarshe summa yakunu summa yuratuna ila azabin azimin bayan wancan kaga nan Allah ya ce sanu azibuhum marratayn za mu musu azaba karo biyu shine Al-Hasan Basri yake cewa azabun fi duniya anan duniyar munafiki ba zai dadin rayuwa ba munafiki bai jin dadin rayuwa duniya yaushe za a mara azaba ta biyu azabun fi al-qabr in yamut za ka dauka azaba biyu nan sun isa ga na duniya ga na kabari sai Allah ya ce summa yuraduna ila azabin azimin za a mayar da su ga wata azaba mai girma kaga wannan kuma ita ce na lahira wannan ita ce na lahira saboda ka wannan aya dalilin ta yasa malamai suka gane ana samun munafikai ne a Madina cikin al-Ansar amma babu munafiki a cikin al-Muhajirin duk wanda yayi hijira ya zo Madina ba munafiki shi fa Allah yake wa min ahlil madina tumradu ala nifaqi to wannan yasa malamai ke bada shaida ga al-muhajirun sun samu shaida ta kware a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakika akwai wanda Allah ya sanar da manzonsa game da su amma sau da yawa za ka samu ta magana din ake gane su idan sun faɗi wata magana annabi yasa aka kira su ya halifuna annahum in sun zo ga annabi ce wallahi ya rasulullah ni musulmi ne ya wannan zai mun ƙarya kaga ya rantse shi musulmi ne to me yasa suke ƙarya suke rantuwa ittakhadhu aymanahum junna suna rukun rantsuwan su a matsayin garkuwa suna kare tawunan su kar a kashi shi yasa Allah ya faka da suratul munafiquna idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce wallahi mun yarda kai manzon Allah ne mun shaida Allah ya ce wallahu ya'lamu Allah ya sani annaka rasulu ai kai manzon sani Allah ya kowa sani ai ba kai mutum ya sani ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibu Allah ya ce kuma ya shaida munafikan nan makaryata ne wa ma qalu bi alsinatihim qawlan lam ta'taqidhu qulubuhum saboda sun faɗi magana da harsuna alhali ba su ke cikin kirazan su ba nan take Allah ya bada shaida ga annabi cewa ƙarya suke yi ittakhadhu aymanahum junnatan sun yi rikon rantsuwa a matsayin karkuwa da kai magana suke wallahi ni musulmi in yace wallahi kaga ya kare kansa saboda kar a kashe shi dan idan an san kafiri ne kaga hukuncin kisa ne a kansa saboda ka sai ya rantsuwa to wannan rantsuwan sai ta zama ita ce mani aminal qatl take hana a kashe su kaga suna fakewa da rantsuwa a matsayin su musulmai fahalaku liman idima'i saboda su ba da kariya ga jininsu don haka yasa su yin wannan to idan mun lura da wannan aya da muka karanta Allah ya ce za a iya gane munafiki ta ina sai Allah ya ce fi lahanil qawli ta yaya za mu gane munafiki Allah ya ce fi lahanil qawli wannan kalma ta allahanu me ma'ananta kalmar allahanu dinnan akwai wani malami da ake kiransa Abdullahi ibn Barri al-Maqdisi Abdullahi ibn Barri ya ma fi shahara da wannan sunan ibn Barri al-Maqdisi wani masanin larabci wani babban malami wanda ya rasu shekaru 865 da suka wuce malamin Qudus ne masallacin Qudus babban malami an ce kodayake akwai malaman da suke ganin wasu sun riga shi amma da yawa suna cewa shi ya fara wannan wanda ya dubi musuluncin gaba ɗaya game da allahanu sai ya tabbatar da ma'anin lahani ma'anar wannan kalma ta allahanu ta zo ne kan abubuwa guda shida ya je rafin zahir ne a littafin lisanul arab yana lisanul arab ibn manzur ya kawo wannan bayani idan ka dubi tarjaman kalma ta allahanu a littafin lisanul arab yana mujallar na 13 shafi na 183 ya ce allahanu sittatu ma'ani allahanu tana da ma'ana kashi shida sai ya jera su ya ce alkaɓa'u fil i'rabi kuskure ta wajen li'irabi ana kiran shi allahanu kuma gaskiya ne walluga kuskure ta harshen larabci shi ma ana kiransa allahanu walfitsuna mutum ya zamanto yana kaifin hankali yana da wayo wannan kalma ana amfani da kalmar allahanu gare shi wata'aribu sannan arashi shi ma yana ɗaukan ma'adan allahanu idan aka ce arashi shine ka fake da wata kalma kana nufin wata kalma idan mutum ya iya magana to yana iya tsara magana na batanci ga wani ba tare da ya zage ka ba amma mai hankali zai gane dole shi ake ce ma at-ta'aribu ba a fito kai tsaye an faɗi baƙar magana gare ka ba amma an gindaya wata kalma wanda in kana da hankali za ka gane to wannan da larabci ana kiran shi allahanu to sai na shida ya ce al-ma'ana ma'ana da ta sani idan aka ce allahanu ana nufin ma'anar magana kaga mun samu fassarar allahanu har wato hanyoyin amfani da allahanu har wajen guda shida wanda akwai misalan su daban-daban malamai sun bayar wanda nan ba mahallin sa bane na kamar da muka ce za ka gane lisanul arab to waɗannan guda shida kenan sannan akwai allahanu ta ilimin hadisi wanda shi ne cikon na bakwai akwai allahanu fil hadisi kuma saboda muhimmancinsa akwai littafin al-khatibul baghdadi da ake kira al-jami'u li akhlaqir rawi wani littafi da ya rubuta saboda karantar da mutane latubba na ilimin hadisi yaya za ka yi ka samu ilimin hadisi kuma ilimin ya yi albarka sai ya rubuta wannan littafi shi yasa ya masa wannan suna aljami'u li akhlaqir rawi in ka dubi wannan littafin babi guda musamman al-imam al-baghdadi ya yi babi guda allahanu kuna iya wanda ya sa musamman akan yanda ake amfani da allahanu ta gefen ilimin hadisi to idan mun dubi waɗannan kalmomi ma'anoni guda bakwai shida ya zo ta bayanin abdullahi ibn barri al-maqdisi wanda yake cewa allahanu yana shafan li'irabi allahanu yana shafan lugha allahanu ya shafi ma'anar waka domin hadisin manzon Allah ya zo da wannan haka nan kuma ayar alkur'ani ta mana isharar da haka waka ma ana kiran ta allahanu to alfitsuna iya magana ana kiransa allahan at-ta'aribu arashi shine fakewa da ta magana shi ma ana kiransa allahan sai kuma al-ma'ana idan aka ce allahan ana nufin ma'anar magana idan mun dubi waɗannan za mu iya ganewa me annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa anan la ta'rifannahum fi lahanil qawli zaka iya gane munafikai ta lahanul qawli me ma'anar lahan ta ma'anar qawli ta ma'anar maganganun ta ma'anar maganar munafiki zaka gane mutum munafiki Allah ka tare kuma ka dubi littafin tafsiri haka zaka gani ba shakka anan allahanu anan ma'anarsa ma'ana wato shine wato abinda maganar mutum abinda maganar mutum take nunawa zaka iya ganewa munafiki ta haka misali al-Imam al-Badawi yace al-ma'ana abinda Allah yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'rifuhum fima yu'arriduna zaka iya gane munafiki ta yaya ta ma'anar maganarsa shine ta inda munafiki ya kai ga zagin Allah kaga nan babu wani uzuri da mutum zai musulmi ne ya baci Allah ko ya baci annabi Muhammad ko ya baci alqur'ani ko musulunci gaba ɗayansa wanda ana samu musulmi ne zai yi magana mara kyau game da Allah ko alqur'ani ko islam kaga nan shine abinda Allah yake cewa lahanil qawli ta ma'anar maganar munafiki za ka iya gane shi don haka yasa duk musulmin da zai faɗi maganar batanci ga Allah ko ya faɗi maganar batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani ko ga musulunci ko kuma ga manyan mutane idan an ce manyan mutane kamar sahabban manzon Allah kenan saboda sahabbai suna gaba da duk wani babban mutum idan ka ga mutum yana zagin Allah ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi musulunci ko ya zagi sahabban manzon Allah wannan ba ma sai ya fassara maka ba da ya yi ta san munafiki wannan shine abinda Allah ya faɗa dan musulmi waɗannan abubuwa da aka kirga no go area idan ana maganar Allah sam'an wa ta'a ba ta da wani abu sai dai kake kawai idan aka kira manzon Allah to dole kai saranga idan aka ce annabi ya ce ilimin annabi ya fi naka don haka ba ka da ikon ka ci gyaran manzon Allah wane kai inda a ce kana da ilimi irin na annabi da Allah bai aiko shi ba da an bari sai zuwa wannan zamanin a ce unguwanku a kira babanka amma Allah ya san ba za a samu kamar annabi Muhammad ba saboda ka ce wani ya zo yana cin gyaran manzon Allah da ka ji mutum ya ce ma musulmi ne yana haka ka san kafiri to bari a zamanin yanzu za ka ji har waƙa ma ana yi ana zagin manzon Allah waƙa ƙarara kuma wanda ke wannan wai musulmi ne yaushe ma za ka saurari wannan ai kafiri ne kamar yadda alqur'ani ya tabbatar mana saboda haka nan Allah ya mana gargaɗi izgilanci baya inganta ta gefen Allah izgilanci baya inganta ta gefen alqur'ani baya inganta ta gefen annabi Muhammad baya inganta hatta ta gefen sahabbai saboda in ka dubi suratu tauba ai Allah ya tabbatar da munafikai ya tabbatar musu kafirai ne saboda kawai suna zolayan musulmai ana dawowa daga yakin tabuka don haka yasa idan kana ɓatanci ga mutanen ƙwarai nan ma mutum yana iya faɗawa ga siffar munafici bai magane ba to ga alƙawari da Allah ya mana me yake
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
ولنبلونكم الله يكفيكم زاموا يتجربكم زاموا يتقودكم نختبر إيمانكم فإذا هكذا قالوا أنهم قرقديني قريبا وإذا كماتهم زونا دشيري دوان مسلمين زونا دشيري Allah zai gwada imaninsa ƙa'ida ne lamnu wala nablu wannakum za mu gwada imaninku hatta na alamal mujahidina minku har sai mun ware mun bambanta masu dagewa a kan gaskiya daga cikin kuwa sabirin masu haƙuri da hukuncin Allah wa nabluwa akhbarahum kuma sai mun fallashi labarin wato kaga abubuwa guda biyu Allah ya alƙawari zai yi jarabawa ga musulmi saboda a gane gaskiyar imaninsa sannan duk abin da ka ɓoye Allah yake na yi alƙawari sai na bayyana don haka mu guji ɓoye wani abu mara kyau don Allah ya yi alƙawari sai duniya ta sani shine ma'anan na buluwa akhbarakum sai mun fallashi labarin wannan ya sa al-Hudayr bin Iyad wanda yana cikin malaman farko idan ya karanta wannan aya kuka yake ya fashe da kuka yake to wanda Allah ya jarabce shi anya ko zai tsira kuma ya alƙawari sai ya jaraba mu Allah sai ya jaraba mu ya ga suwaye masu daurewa su riƙe addini suwaye masu haƙuri sannan labari abinda duk muka ɓoye sai ya fallace shi sai Allah ya fallasa saboda haka shi yake cewa Allahumma la tabtalina fa innaka idza balawtana fadhahtana ya Allah kada ka jaraba mu dan in za ka mana jarabawa to karshe dai za mu ji kunya wa hatatta astarana karshen ta za ka tona asirin mu to wannan alƙawari na Allah cewa nabluwa akhbarakum sai mun jarabi labarin wato sai mun fallashi labarin shi yasa Bahaushe za ka ga idan asirin wani ya tonu sai ya ce dubu ya cika ai idan Bahaushe ya ce dubu ya cika ba wai yana nufin laifin ya kai dubu bane wato yana nufin laifin ba ranan aka fara ba an dade ana yi alƙawarin Allah ya zo sai ya fitar kuma ya zo ya fitar duniya ta sai to don haka babu wani abin da za ka ɓoye ka tabbata a rayuwarka sai dai gaskiya na ɗaya ke nan kuma mu yi ta addu'a a kai sannan kuma mu yi ta addu'a Allah ya kare mana imani idan ka ji musulmi ya yi ɓatanci ga alƙur'ani ko annabi Muhammad ko Allah ko addinin ko kuma ya yi ɓatanci wato ga manyan mutane sahabban manzon Allah to kar ka ɗauka Allah bai sani ba ya sani duk wata walwala da wannan yake yi a duniya ba haka kawai bane Allah ya bashi yace innal ladina kafaru
wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم
الله مدوك الجيشين الذين كفروا وأن سك كافر وصدوا عن سبيل الله سك هنا متانيس بحنير الله وشاقوا الرسول سك ساقا ومن ظن الله min ba'di ma tabayyana lakum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su kaga nan ba ana magana kafiri ba yahude ko nasara a musulmi ake magana kai ya kafurta yana hana mutane su gane gaskiya yana batanci ga manzon Allah kuma Allah yake min ba'di ma tabayyana lakum bayan shari'a ta bayyana ya gane ta shari'a ta bayyana gare shi ya gane ta sai ka ga musulmi da shi za a ɗauki haya ya rera waƙa na zagin annabi Muhammad ya yi ta waƙa iri-iri na batanci ga manzon Allah Allah ya ce to abin da yake gaya mana lan yadurrullaha shay'an ba za su taɓa iya cutar da Allah da komai ba don haka misali don ka yi waƙa kana zagin manzon Allah wallahi ba ka rage darajar manzon Allah har yanzu a duniya idan an kasa kimar annabi gida dubu ba a samu mutumin da ya ɗauki ɗaya ba har yanzu da so da kimi na musulmi da kuma kafi don haka yasa don ka wani ya zagi annabi Allah ya ce lan yadurrullaha shay'an ba za su cutar da Allah da komai ba to amma shi musulmin da ya yi wannan fa ga alƙawarin Allah wasayuhbitu a'malahum Allah zai ɓata ayyukansu saboda haka duk musulmin da zai yi batanci ga musulunci to duk wani aikin da ya yi aikin banza ne wuta kawai yake jiran shiganta a bayan mutuwarsa babu wani abin da ya aikata wanda zai samu lada a kai. Idan aka ce an bata aikin mutum, kaga babu lada kenan sa a ranar kiyama. In an tashi a kiyama ba za a sa mutum cikin munafikai ba, a cikin musulmai ba, sai dai a sa cikin mutanen banza munafikai waɗanda babu ranar fitonsu daga wuta. To Allah ya ja hankalinmu ya ce,
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
كبشين سأل الله كرامة إيماني. يا أيها الذين آمنوا قوة دفسك إيماني. دون إيماني الله ينكرنسا. Allah ya ce ga umarni atiullaha ku dage ku yi ta bin Allah wa atiur rasula ku dage ku yi ta bin manzon Allah kuma la tubtilu amalakum kar ku yadda ku aikata wani abin da zai bata muku aiki wannan misali kalli tafsirin wannan aya ba ma hakan ba dan akwai malaman da sun yi magana mai tsawo akan ta kamar Ibn Taymiyyah مجموع فتاوى مسندنا بكو شافعي تقول تسعين دهدو إن الله لم يجعل شيئا يفيد جميع الحسنات إلا الكفر الله يجي كركو يدك بات أيكم كو دولا بن نزاك أي إن دي نزاك أن الله ني أيكم فضي باتشورا أيكم كا فضي باتشورا مثالي متمن دي إيه صلى الله أسر حرانا تقويا باشاك أنسام حديث من ذو الله النبي أيكم سيباتش To tunda Allah ya ce aikin sa ya baci kar ka dauka duka ayyukan musulunci ya baci a'a annabi yana nufin aikin wannan rana daga safi zuwa yamma duk abin da kai na alkhairi Allah ya bata babu zata in har la'asar ta kubuce maka ba ka yi ta ba har rana ta buya ko baka da wani uzuri wanda shari'a ta amince da shi to shine sai Ibn Taymiyyah ya ce aikin ranar ne kadai Allah ya bata a ka'ida ta musulunci babu wani abin da za ka yi a ce addinin naka ya rushe gaba daya sai dai ridda da kayi ridda gaba daya ayyukanka sun rushe amma nan ma ba za a soke ladan ba mala'ika zai zauna yana jiranka har zuwa mutuwarka misali idan ka shekara 50 kana musulunci kana ayyukan alkhairi sannan Allah ya kare sai mutum ya yi ridda to mala'ika ba zai baka littafin ba wannan littafi an dai buga stamp an rufe aikin shekara 50 yana nan ana jiran za ka tuba ko a'a idan baka tuba ba har rai ya fita sai mala'ika ya soke littafin gaba ɗaya sai ya jefa shi saboda babu sauran lada amma idan ka tuba sai a buɗe littafin sai a gyara duk wani lada a ce yana nan an dawo ma da aika wannan ba shakka yace kuma annahu lam yaj'al lahu shay'an yubitu jami'as sayyi'ati illa at-tauba babu abin da yake rusa zunubi gaba daya sai tuba babu abin da yake rusa lada gaba daya sai ridda kaga kenan ta gefan ridda akwai abu daya ta gefan tuba akwai abu daya bal yubtiluhu wurudu al-kufri alayhi wato idan mutum ya kafurta au ikiramun nifaqi bihi ko ya zama to akwai munafinci tare da shi gashi musulmi ne da za ka samu mutum musulmi ne amma kuma yana batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana ganin yana na musulunci ana aje shi a matsayin munafiki to wannan rayuwarsa Allah madaukaki ya riga ya bata ladan ba za a rusa su ba sai ya mutu shi yasa Allah yake innal ladina kafaru
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
wato idan mutum ya bata aikin sa ya yi ridda Allah ka tare mu innal ladina kafaru wa lam yastakafiru ce wa saddu an sabilillah suke hana mutane bin hanyar Allah shine as-saddu shine saddu an sabilillah summa matu suka kai mutuwa wa hum kuffaru suna kafirai din Allah ke falan yaghfira Allahu lahu Allah ba zai taba gafarta musu ba don haka yasa idan mutum ya yi ridda har ya mutu bai tuba ba to wannan mutum ba a lissafin cewa ya taba zaman musulmi kafiri ne kawai saboda duk aikin sa ya lalace a suratul baqara aya ta 117 Allah yake wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah kaga wannan ayat ta fassara abinda Allah yake faɗa anan wanda yayi ridda ya bar addinin musulunci har ya kai mutuwa yana kafiri to Allah yake wadannan habitat a'maluhum ayyukansu sun baci ai da cin yayi aiki mai kyau kafin yayi ridda amma sai da ya mutu sannan Allah ya bata wannan aikin duk wani aiki mai kyau a duniya da ladara bashi da ladara sai Allah yake wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wadannan sune ɗan wuta wadanda in sun shiga babu ranar fita don haka idan musulmi yayi wani aiki na ridda ya mutu dan da wannan siffa na munafinci matuƙar bai tuba ba ba shakka da shi da kafirai ɗaya suke shi yasa Allah maɗaukaki ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da munafiki da kafiri mahallinsu guda ne azabar munafiki tana ma ceci tana ma ke da na kafiri Allah ka kare mana imani
amin
sai ya ce
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
الله يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم كذا في روني أو أجري وكذا فارني من أي سلكم الله يطهر idan magana ya ke taso tsakanin musulmi da kafiri Allah baya son musulmi ya fara neman sulhu Allah baya so ya fi son ka yarda ku yi yaƙi saboda shi zai baka taimakonsa shi yasa Allah ya ce fala ta'inu kada ku yi rauni wa tad'u ila salm ya zama ku za ku kira a yi sulhu kafin ma a fara yaƙi sai Allah ya ce wa antumul a'launa alhali ku ne mafi ɗaukaka saboda ku ne musulmai Allah ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walan yasirakum a'malakum kuma Allah ba zai nakasa ladar ayyukanku ba don haka in ka mutu in dai kai musulmi ne ladar aikinka tana babu dalilin da zai sa musulmi ya riƙa tsoron mutuwa in ta zo to ya kamata ka ba da kai saboda ka san lahiran alheri ne da mai imani Allah ka kyauta ƙarshen sai ya ce gaba
inna mal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum
inna mal hayatu dunya la'ibu wa lahu ka san ya fada wannan ne bayan yayi magana ya yi da me yake sa musulmi ya dinga jin tsoron yaƙi saboda yana son ya daɗe a duniya sai Allah ya ce rayuwar duniya la'ibun wa lahawun shirme ne da ruɗu idan aka ce la'ibun ana nufin batilun duk abin da duk wani daɗinsa za ka ga ƙarshenta dai shirme ne kuma gururun ruɗu ne kawai da abin da zai gwada maka ruɗu ne saboda babu wani abin da ke dawwama duk daɗin da ka samu ba zai dawwama ba sallan shi wajen tu'minu yi amma da za ku yi imani ga Allah wa tattaku ku kiyaye Allah yi utikun ujurakum Allah zai ba ku ladanku wa la yas'alukum amwalukum ku amwalukum kuma shi annabi Muhammad bai ce bai roƙi dukiyanku ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙi dukiyanku wato la yas'alukum annabiyyu amwalukum Allah bai taɓa cewa ku tara mun kuɗi ajran ala ma yubaddikum bihi min alwahyi saboda ku biya shi ladan aikin da ya yi na kawo muku saƙon Allah annabi bai taɓa yin haka ba la yas'alukum amwalakum Allah annabi bai taɓa roƙonku wani abu na dukiyarku ba wannan sai yake kama da ayat da Allah yake cewa ma uridu minhum min rizqin Allah ba shi ma da buƙatar wani arziki na wajenmu ba wani abin da za ka yi ka ba ma Allah wai ka ce ka tarke shi sai Allah yake
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا wa yukhrid dhalakum.
Allah yake in yas'alkumuha, idan annabi yace ku ba da dukiya, to wannan dukiya za ta samu ta wajibi ne. Idan kaje annabi yake musulmai ku ba da dukiya, ba annabi nan ku tara ku kawo mun bai. Aibarka misali aibarin nan ce ko yace zakka idan an karba daga wajen mawadata turaddu ala fuqara'i, sai a mayar wa talakawansu. Kuma misali yadda annabi yake gaya wa Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya tura shi Yaman, mutanen da annabi ya tura su da awasassan duniya, ka gaya musu akwai zakka da ta wajaba dukiyarsu, to ukaz min agniya idan fa turaddu ala fuqara'i, za a karba daga mawadatansu a mayar wa talakawansu. Ai annabi ce a kawo min ba, manzo Allah bai ce a kawo min ba, in ya ce ku ba da dukiya to na wajibi ne, na wajibi ne. Shi yasa aka ce fa yufikum, shi yasa yake zama abu mai wahala gare mu, saboda wajibi ne na Allah. In ka ga mutum ya iya ba da zakka, to ba shakka akwai alamar imani a tare da shi. Mara imani baya ba da zakka. Sai ce wani kurju abu gane ku, da zaran an ce a ba da zakkan, ƙiyayyar zuciya ma tana fitowa, daga jikin mawadaci, saboda mawadaci bashin abin da ya taɓa mai dukiya, da ka ce kawo zakka sai gidansa ya baci. Amma mara imani, shi mai imani nema yake ya rabu da ma dukiyan a hanyar yardan Allah. Sai Allah yake mai a ƙarshe,
هاتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
ها أنتم هؤلاء كودنا جاء الله جسيت هؤلاء كودنا ذاكر كذا كأي شيء كودنا شيء سبحان الله يا أنتم كودن. Sau da ka duk wanda zai karanta wannan a yaƙin musulmi ne da shi ake magana. To da auna ana ta kiran ku litun su ko fi sabilillah, ku ɓatar da dukiyarku a hanyar Allah. Ku ɓatar da dukiya a hanyar Allah, kaga banda wancan magana ta zakka. Annabi bai cewa a tara kuɗi a biya shi. Idan ka ji annabi ya ce a fitar da haƙƙi a dukiya zakka ce. Na biyu fa annabi ya kance jama'a ku yi hidimar addini da dukiyanku, wannan kuma sadaka ce ba zakka ba. Ana kiran ku ba da zakka ku taimaki addinin Allah. Fa minkum man yabkhal, daga cikin ku akwai wanda yake rowa. Fa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, wanda ya rowa ai yayi wa kansa ne rowa, saboda duk abin da ka mallaka da ka mutu an gama, kuma a wurin Allah file ɗinka dai an rufe, wannan dukiyar kuma ta zanta magadashi, kuma sai a duba a gaya za su yi da ita. Wallahul ganiyyu, Allah shi ne mawadaci, wa antum alfuqara, ku ne matalauta mabuƙata. Kar ka ɗauka wai don ka taimaka da dukiya, misali ka gina masallaci ko ka yi wani aiki na alkhairi, kar ka ɗauka wai kana ƙara ma Allah wadata. Allah mawadaci, kai ke bukata, ko dai kana bukatan ƙarin dukiya, ko kana bukatan tsaro ga dukiya, ko kana bukatan albarkan dukiya. Saboda ku ko da ka samu dukiya, aiki na nan a gabanka. Wa in tatawallaw, idan kun juya baya gaba ɗayan ku ma, kuka bar musulunci ɗin, to kaga wannan magana ana yin ta ne da sahabban manzon Allah. Idan kun juya baya, yastabdil qauman, Allah zai canza wasu mutane gaira kun ba ku ba, sun malai kunu amsala kun, sannan waɗannan mutane ba za su zama irin ku ba. To akwai hadisai da aka samu ba shakka waɗanda sun inganta, kamar ta riwayar Abu Huraira yake cewa nasu min ashabi Rasulullah, akwai mutanen da sun tambayi manzon Allah ya Rasulullah a ƙarshen wannan sura fa ga abin da Allah ya faɗa, wai in mun juya baya Allah zai canza ga wasu mutane, zai canza mu da wasu mutane. Man ha'ula'i alladhina zakara Allahu an in tawallaina istubdilu bina, suwaye mutanen da Allah yake cewa idan mun juya Allah zai canza, idan mun juya zai canza mu da su. Summa lam yakunu amsalina, sannan ba za su zama kaman mu ba. To a lokacin Salman al-Farisi, inji Abu Huraira yake wa kana Salmanu bi jambi Rasulillah, Salmanu yana gefen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa daraba Rasulullah faqada Salman, sai manzon Allah ya bugi cinyar Salman al-Farisi. To wannan riwaya guda ce. Akwai riwaya ta biyu, fa wada'a an-nabiyyu yadahu ala Salman, yani ala katafi, sai manzon Allah ya dora hannunsa akan kafadar Salman. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha wa ashabuhu, kun ga wannan, wato Salman al-Farisi, wa ashabuhu da ƴan uwansa, wallazi nafsi bi yadihi, na rantse muku da wanda raina ke hannunsa, law kana al-imanu manutan bi surayya, da Allah zai rataya imani a wani tauraro da ake kiransa surayya, tauraro ne mai nisa, da Allah zai dauke imani daga doron kasa ya kai wannan tauraron, manzon Allah yace latanawalahu rijalun min farisa. Kaga wannan riwayar kenan, wasu mutane daga Farisa za su dauko imani na Annabi ce sai sun dawo da shi, wato da a ce imani zai haura sama ya bar doron kasa, to mutanen Farisa za su yi abin da yasa Annabi ya ce mutanen Farisa. A wancan riwaya ya ce jama'ar wannan, saboda Salmanul Farisi, Salman mutumin Farisa ne. To wannan hadisin yana sahihu Muslim, kamar yadda muka rubuta, muka karanta hadisi na 2546, yana sunan Tirmidhi, yana silsilatu sahiha, hadisi na 1017. Akwai riwayar ta zo ta Abu Huraira wanda tana Hilyatul Awliya, wannan riwayar kuma Annabi ya ce law kana al-ilmu, da dai ilimi mu'allaqan bi surayya, Allah ya rataya ilimi a tauraron surayya, la tanawalahu qaumun min abna'i farisa, sai manzon Allah ya ce wasu mutane daga ƴaƴan Farisa za su saukar da wannan ilimi a doron kasa. To kaga an samu riwaya biyu, kuma waɗannan duk sun inganta. Sannan akwai riwaya da ta zo sai Bukhari da Muslim, manzon Allah ya ce law kana al-imanu inda surayya, da dai a ce imani yana wajen tauraron nan Allah ya rataya shi, lanalahu rijalun min ha'ula'i, sai Annabi ya ce mutane daga nan za su saukar da imani. Sai Annabi ya nuna yankin Farisa daga garin Madina, sai Annabi ya nuna, ya yi ishara ga gabas, wato gabacin duniya, yankin Farisa. Kaga a wannan riwayar manzon Allah bai ma faɗi inda mutanen su ke ba. To wannan riwaya ta inganta kan sahih Bukhari da Muslim, riwayoyi uku din nan. Wancan riwaya Annabi ya bugi cinyar Abu Salman, wata riwayar manzon Allah ya bugi kafadar Salman, wata riwayar manzon Allah bai ma kira Salmanu ko kuma Farisa ba, sai dai ya yi ishara ga gabas. Wannan duk sun inganta. To amma akwai kuskure da wani ke ɗauka, sai ya ce ai ƙasar Iran ce, ƙasar Iran ita ce Allah ya yi alƙawari tun Annabi yana da rai, idan imani ya kai surayya, ƙasar Iran za ta saukar da shi a doron ƙasa. Shi yasa Annabi ya ba da misali da Salman al-Farisi. Mai dalili? Saboda Salman al-Farisi mutumin Farisa ne. To wannan shi ne kuskure na farko, wanda zai kira ƙasar Iran. A zamanin manzon Allah babu Iran, babu ƙasa mai sunan Iran. Farisa sunan nahiya ne, sunan yanki ne gaba ɗaya. Saboda kamar ka ce Afirka ne, idan ka ce Afirka ba gari ɗaya ba ne, to haka Farisa take a zamanin manzon Allah, ba wai gari ɗaya ba ne ko ƙasa ɗaya ne, bare ka ce ta Iran ce,
a'a manzon Allah bai kira Iran ba a zamanin annabi babu ma Iran dama dama ma Iraq kuma koda ake maganan Farisa ba yankin Iraq bane saboda wancan lokaci ana kiran sa yankin Khurasan amma dai manzon Allah ya kira kabilun sune abna'u Farisa annabi ya tabbatar da abubuwa guda biyu wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi a wannan hadisi manzon Allah baya mana magana cewa ga kasar da za ta yi ta yaki sai ta dawo da darajar musulunci wannan ba shi bane abinda hadisin manzon Allah ya magana akan abubuwa guda biyu ne waɗannan riwayoyin gaba ɗayan su sun yi magana akan abu biyu na ɗaya annabi ya ce inda imani an rataya shi a wajen tauraron nan mutanen Farisa za su saukar da shi na biyu fa annabi ya magana akan ilimi inda a ce za a ɗauke ilimi daga doron ƙasa a kai shi wajen wannan tauraron mutanen Farisa za su saukar da shi don haka abinda annabi yake magana a kai abubuwa biyu ne idan ka canza kayo manzon Allah ƙarya Allah kare mu annabi yana magana a kan me abubuwa guda biyu inda annabi ya faɗa ƙarara laukanal imanu kaga annabi yana magana a kan me imani ɗaya riwayar fa laukanal ilmu da dai ilimi ya kasance don haka akan abu biyu ne in ka dawo kan abubuwa guda biyu ne to babu shakka ka dace da abinda annabi ya faɗa kuma misali daga cikin malamai akwai al-imam al-qurtubi mai littafin al-mufhim sharhin sahihu muslim in ka dubi littafin nasa mujallar na shida shafin 505 al-imam al-qurtubi ya ce ahsanu ma qila fihim babban abin da aka faɗa game da mutanen farisa annabi yana magana ne innahum abna'u faris cewa abubuwa guda biyu ta sashin imani waɗanda za su tsare imani mafi yawa daga farisa ne ta sashin ilimi waɗanda za su tsare shi ta sashin farisa ne wato farisa ƙasashen gabas wanda ya haɗa da Iran din da duk ƙasashe da suke ta gabacin duniya wannan ya nuna me ya nuna wata falalaci wanda Allah ya keɓance mutanen wannan wurin da ita don cewar annabi yanaluhu rajulun min ha'ula'i rijalun min ha'ula'i ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rijalun min farisa ko da ilimi zai tafi sama mutanen farisa za su saukar da shi wannan yana nuna me abubuwa guda biyu da ilimi da kuma imani waɗanda za su yi hidima a kan ilimi da imani a duniya babu kamar mutanen farisa wannan shine maganar manzon Allah in ka dawo faidul qadir na al-imam al-munawi juz'i na 5 shafin 323 yace ruwayat asarun kasira ba ma waɗannan hadisan kadai ba an samu hadisai da yawa waɗanda suke magana fi fada'il rijali farisa mutanen gabas sun samu bayanin falala mai girma sun samu bayanin falala daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata ni'ima ce ta Allah kuma mun yi magana game da mun gabatar da bayani game da wannan hadisi a karatun farko muqaddima ta littafin bulughul al-adab al-mufrad saboda da ya rubuta al-imam al-bukhari ne mun kawo bayanin wani babban malamin tarihi wanda ake kiransa Abdurrahman ibn Khaldun yana daga cikin sanannun malaman tarihi waɗanda ana misali da su a duniya gaba ɗaya kuma asali mutumin arewacin Afirka ne mutumin Tunisia ibn Khaldun asalinsa mutumin Tunisia ne shekararsa 639 rabuwansa da duniya akwai littafin da yake yana da muhimmanci ana kiransa Muqaddimatu ibn Khaldun in ka dubi shafi na 747 babi na 43 yace inna hamalatal ilmi fil islam da za ka yi lissafi suwaye suka yaɗa ilimin addini kamar yadda manzon Allah ya faɗa da dai ilimi yana wajen tauraron nan mutanen farisa za su saukar da shi to ka zauna ka ɗauki biro ka yi rubutu waye da waye ya yi hidima ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka samu galibinsu mutanen farisa ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa yace min al-gharib wannan yana daga abun mamaki anna jumlatal ilm hamalatal ilmi fil millatil islamiyya aktsaruhum ajam wadanda suka yada musuluncin nan wadanda suka karantar da ilimin sa mafi yawan su daga farisa ne ba ainihin yace ajam idan an ce ajam ba larabawa bane wanda shine abinda manzon Allah ya faɗa domin a lokacin da in ka dubi kuma suratul jumu'a lokacin da Allah ya saukar da huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lam yalhaqu bihim lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim kaga Allah yace bayan wadancan akwai wasu kuma yace lamma yalhaqu bihim basu riga sun zo ba anan akwai hadisi kuma har yanzu wanda ya inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da Salman al-Farisi wannan hadisi yana sahihu muslim to abinda ibn khaldun yake faɗa yace amma al-arab alladhina adraku hadhihi al-habara wa sauquha kharaju ilayha ala al-bidawa lokacin da duniya ta ƙara faɗaɗa duniyar musulunci sai larabawa suka mai da hankulansu akan mulki kawai sai zama ilimin waye ɗauki wannan ilimi sai zamanto ajami ba larabawa ba ne mutanen farisa kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya zama su suka tashi tsaye wajen karantar da ilimi don haka duk wanda ya shahara in ka dubi tarihin musulunci za ka samu mafi yawa ba larabawa ba ne yanzu misali idan muna maganar ilimin nahawu za a ce maka misali da sibawayhi sibawayhi mutumin farisa ne shine amr bin usman al-farisi idan kana maganar waɗanda suka san harshen larabci za a baka misali da al-imam ahmad bin faris al-qazwini wanda yake da littafin mujam maqayis al-lugha shi ma kuma dai mutumin farisa ne kaga ta gefen lugha idan ka dawo ta gefen lugha za ka samu mutane da yawa don kaman akwai ar-rajib al-asfahani wanda shi ma ba balarabe bane mutumin farisa ne sahibul mufradat fi qarib al-quran wanda ya fara rubuta littafin da ya fassara kalmomin al-qur'ani kulluhum ajam dukkan sunan babu wani balarabe haka in ka dawo ta gefen usulul fiqhi ka dawo ta gefen tafsiri misali in ana maganar tafsiri waye jagoran malaman tafsiri al-imamu at-tabari ba balarabe bane daga farisa ne in ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah wanda hatta gefen fiqhu shi kansa ibnu taymiya ba balarabe bane bakurde ne wanda yana da yarensa mutanen Iraq zaka tarar da galibin waɗanda ke hidima ga addinin musulunci zaka samu ba larabawa bane kuma wannan tun daga zamanin sahabbai saboda haka in ka dubi manyan tabi'ai waɗanda suka yada musulunci zaka samu akwai Sa'id ibn Jubair akwai Mujahid akwai Ikrima akwai Ata' ibn Abi Rabah akwai Al-Hasan al-Basri waɗannan gabaɗayan su ba larabawa bane amma zai yi wuya ana karantar da ilimi baka ji an kira sunayensu ba sannan jagoran masana hadisi al-Imam al-Bukhari ba larabe bane al-Imam Muslim in ka dawo al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i al-Imam Ibn Majah ka kirga waɗannan manya wanda in ba dan su ba da ba mu da labarin hadisin manzon Allah su suka sa himma suka tattaro hadisan manzon Allah saboda haka da annabi yake cewa inda ilimi zai kai tauraron surayya mutanen farisa za su saukar da shi wannan ya tabbata babu shakka su waye suka saukar da ilimin ka dubi ilimin alqur'ani ilimin lugha ilimin tarihi ilimin tafsiri duk wani fanni da kaje ba za a ce ma larabawan ba su da yawa hatta cikin manyan malaman fiqh yanzu kaga al-Imam Abu Hanifa ba balarabe bane al-Imam Abu Hanifa ba balarabe bane al-Imam Malik balarabe ne amma malamin Sarabi'a ba balarabe bane so zaka ga waɗanda suka fi hidima ga addinin musulunci zaka tarar da cewa waɗannan ba Larabawa bane, to wannan hikimar Allah tabaraka wata'ala ne wanda yana daga hudubar manzon Allah. Ranar da annabi yayi aikin hajji, hudubarsa ta ƙarshe, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun, ya Allah ya ku mutane abin bautanku Allah ɗaya ne. Ala wa inna abakum wahidun, manzon Allah yace babanku ɗaya ne annabi Adam. Manzon Allah yace ala, dan haka ku sani, la fadla li arabiyyin ala ajami, balarabe ba shi da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba a wurin Allah. La fadla li aswada ala ahmar, bakar fata ba ta da falala akan farar fata. Manzon Allah yace illa bi taqwa, sai kawai ta kiyaye dokokin Allah. Don haka yasa Allah yace inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kiyaye Allah shi fi daraja a wurin Allah. Don haka yasa wannan aya da Allah yake magana masu saukar da imani, masu saukar da ilimi, ba wai kasan Iran bane. Allah yana magana akan ta bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, musulmai da suka fito daga gabacin duniya su za su saukar da ilimi, su za su saukar da ayyuka na imani. Allah ya samu gani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.